A ranar 13 ga watan Yuni na shekara 2023 ne aka kaddamar da Majalisar Dokokin Najeriya ta 10, kuma kamar a lokutan baya, tun daga kaddamarwar aka fara da gwagwarmayar shugabancin majalisar, kafin ma kaiwa ga dokokin da suka dauki hankalin 'yan Najeriya, musamman saboda kalubale na rayuwa. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya yi mana waiwaye da akan ce adon tafiya akan majalisa ta 10 da saura kwanaki kaɗan ya rage ta cika shekara ɗaya da kama aiki.
Ni ina ga tafuskoki biyu ya kamata a wannan nazari. Na farko, akwai gundarin yawan dokokin da suka yi. To wannan fuska za a ce sun yi rawar gani kwarai da gaske, tun da kididdiga ta nuna cewa sun yi dokoki fiye da 1,000, musamman ma a majalisar wakilai, inda yake dama ita wannan majalisa ta fi yawan mambobi. Idan kuma aka koma a ta ɗaya ɓangaren, shi ne waɗanne irin dokoki ne aka yi, kuma menene amfaninsu, menene tasirinsu, ko me za su yi. Wanda ko satin da ya gabata an ce an kirkiri hukumar haɓaka lardin Arewa ta Yamma, kuma kafin a ƙarshen shekaran bara, idan na tuna, an kirkiri hukumar haɓaka lardunan da ake samu ma'adinai, wanda yawanci waɗannan jihohi suna tsakiyar Najeriya ne. An yi gyare-gyare a dokoki da dama, dokokin cin hanci da rashawa, dokokin yaƙi da ƙwayoyi, dokar kai mutane kotu ko kuma gurfanar da mutane kotu, Criminal Justice Act, da dokar ƙididdigan kuɗaɗe da sauransu. To, duka za a iya cewa waɗannan dokoki za su iya tasiri ko kuma suna da tasiri. Waɗansu an riga an gama. Kaman guda ɗaya ko biyu ma za a ce shugaban ƙasa ya sa musu hannu, waɗansu kuma har yanzu suna kan hanya. A to, saboda haka abin da za a ce shi ne waɗannan 'yan majalisu sun nuna kuzari, inda ya za a musu adalci.
To, sai dai idan za a duba abin da za a fituna majalisar da shi, kaman abubuwan bankaɗa da na cece kuce da suka yi ta faruwa tun daga ranar da aka kaddamar da ita ya zuwa yanzu. Farfesa Abubakar Umar Kari ya yi ƙarin haske.
Shi kanshi zaɓe da aka yi musamman ma na shugaban majalisar dattijai ya bar baya ga ƙura, kuma an yi ta cece kuce wanda za a ce irin gurin tashi har yanzu ma ba ta lafa ba, kusan majalisar a kaikaice a dare take. Yawwa, ana zaman 'yan marinai.
Ƙwararru na ganin majalisar ta kasa yi wa kanta wankan tsarki akan waɗannan zarge-zarge, kamar yadda Farfesa Usman Muhammad, masanin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Kasu da ke Kaduna, ya yi bayani.
Cikin wannan shekara ɗaya, babu shakka, ba zan ce ga abin da aka yi gagarumi ba, wanda majalisar dattawa da majalisar wakilai suka yi, wanda 'yan ƙasa za su yaba ma su ce wanda da aka yi ya sassauta musu wahalhalu da suke sha. Lallai ba shakka mutane na cikin uquba, kuma ya dace a ce su wayannan wakilan da dattawan, wasunsu ma ko rabinsu ma ba sa zuwa gida su ga talakawansu. Abin da ke ba 'yan Najeriya haushi ma shi ne, a budget din nan ma an ta dambarwa da Senate President akan wasu $3.7 trillion, wanda suka yi niyyan kwana da shi, yanzu ma ba a maganansa, wanda Senator Ningi ya fito ya bara ya yi magana. A gaban talaka ake, a idan talaka ake, da kudin talaka ake. Wannan irin zalunci ba zai dore ba.
Majalisa ta 10 ta yi kokari na sauya yadda aka dade ana kokarin yin dokar da za ta baiwa kananan hukumomi 'yancinsu ba tare da samun nasara ba, inda kafin kaiwa ga yi wa dokar gyara, Sanata Kawu Sumela ya gabatar da kudirin kamar yadda ya bayyana mini dabarun da suke son amfani da ita.
To, yanzu ta inda muka biyo shine shugaban ƙasa ya shige gaba, ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa, ya tattauna da su, tunda duk 'yan Najeriya suna goyon bayan bawa ƙananan hukumomi 'yancinsu. A tabbatar an gaya wa su gwamnoni da 'yan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu.
To, sai dai wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ayyukan 'yan majalisar. Awan Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAC masu yaƙi da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkokin majalisar.
Na ɗaya, yawanci 'yan majalisun nan sababbi ne, yawancinsu ba su jima a cikin harkar majalisa ba. saboda haka kwarewar ganewa aikace-aikacen majalisar har yanzu ana fafutukar yi. Na biyu shine akwai da daman su suna ga cewa idan suka bayyana wani ra'ayi daban wanda bai daɗi da shugabannin majalisa ba ko kuma gwamnati mai zartarwa, suna ga cewa za a tsangwame su ko kuma su rasa samun alfarmar da ake yi musu.
Ita kuwa Halima Baba Ahmed, mai kungiyar kula da harkokin mata da yara, ta ƙara jaddada batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kai ne domin su ne suke kusa da al'umma.
Wannan doka ta kankama suka dage, Allah ya taimake mu, local government da ta rinka samun grant inta direct, wallahi ba ƙaramin kokari suka mana ba. Abinda ma muke bukata kenan, in har Allah ya sa aka samu wannan ya kankama haka, Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan abu.
Kwararru na bayyana cewa akwai sauran aiki a gaban majalisa ta goma, duk da cewa tana da shekaru uku a gabanta da za ta yi tana kafa dokokin da za su taimaka wa al'umma kaiwa ga Roman demokradiyya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.